نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 25 ga watan Al-Muharram, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 31 ga watan Disamba shekara ta 2010. Wannan shine kasan na 16 daga cikin jeren karatuttukan littafin Ar-Risala tal imamu ibnu abi zaid al-qayrawani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. To dama muna karatu ne a cikin babun fi awqati salati wa asma'iha, babin da ke bayani akan lokutan sallah da kuma sunayen sallah a cikin shari'ar musulunci. Kamar yadda kowace sallah aka bayyana lokacinta na farko da tsakiya da ƙarshen lokacinta da lokacin da bai halatta a yi ta ba da laruri, haka kuma kowace sallah aka bayyana sunan da ya dace a kirata da sunan da bai dace a kirata ba da kuma sunan da an kirata ya halatta. Duk an bayyana waɗannan. Mun karanto dangane da bayanai akan lokutan sallah a zahar, la'asar, da sallar magriba har da sallar asuba. A yanzu sai malam ya ce wa waqtu salati al-atama, lokacin sallar atama. Abinda ake nufi da al-atamatu ay az-zulmatu, duhu. To wannan sunan na daga cikin sunayenta wanda ainihin ake kiranta da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta a kirata da wannan. Sai dai kuma wa hiya salatul isha, ita ce dai sallar isha. Wa hadha al-ismu, to wannan suna na al-isha, a kirata da salatul isha awla biha, shine yafi dacewa da ita. Domin a cikin hadisin Bukhari yana cewa kar ku sake larabawan ƙauye su rinjaye ku suna kiranta salatul atama, to ko kuma ku rinka kiranta da salatul isha. To amma kuma a aikata shi da kanshi an ji yana kiranta da salatul atama din, da wannan ne malamai suka ce to ya halatta kenan. Ko kun fahimta wannan jam'in da al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani yayi shine abin da ya dace ga kowane malami muhaqqiqi yayi, domin naso shine suka zo guda biyu. A aikace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar game da kar ku bari ƙauyawa suna ce mata salatul atama, to kar su rinjaye ku sunan ya rinjaye har a waye gari a daina ce mata salatul isha. Suna cewa salatul atama, ko kuma ku rinƙa yawaita kiranta da salatul isha. Ko kun fahimta jama'a? Me ake nufi da wannan? Da ne aka haife shi ranar Lahadi, amma kuma da aka tashi sai aka yi mai suna Musa. Kaga yanzu limamai da malamai da dattawan anguwa Musa za su rinƙa kiran shi, amma yaran gida kuma za su rinka ce mishi dan ladi. To misali sai a ce kar ku sake yaran gida su rinjaye ku da kiran shi dan ladi, ku ku yawaita kiran shi Musa har ya zama ku ku rinjaye. To asali abinda wasu suka duba dangane da wannan kabiyar ita ce kiranta da salatul atama wato ma'anar aka duba ta harshen larabci, ma'anar da aka duba ta harshen larabci ita ce wannan kalmar tana nufin duhu. Sai dai kuma menene ya halatta to yadda ita kalmar tana nufin duhu a kirayi wannan sallah da wannan suna? Na ɗaya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye ta. Na biyu, kai da kake kirayata da wannan sunan ba kana nufin sallar duhu ba, ma'ana sallah mara haske, sallah mara alheri ba haka kake nufi ba, kana nufin as-salatu allati tuqamu fi dhulma, sallar da a lokacin duhu ake yin ta sabanin sallolin biyar, lokutan su ba lokuta ne irin wannan ba. idan kun gane wannan sai ku gane ashe ma'anar suna yana iya daukar daidai da kuma abin da ba daidai ba, to da wannan nufi ka fadi kawai shine. Misali Ramadan, yanzu meye ma'anar Ramadan? Ramadan ma'anar shi zafi. To yanzu ka ce sumtu Ramadana, na azumci zafi, sai ce zafi eh, to wannan muguwar ma'ana ce. Sai ce ha, amma hadisai sun zo cikin Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da Ramadan, dan haka ba lallai sai ka ce shaharu Ramadan ba, ba lallai sai ka ce shaharu Ramadan ba. A'a, in ka ce Ramadan din yayi, jaa Ramadan, sumtu Ramadan, ko kun fahimta jama'a? In kuma ka ce jaa shaharu Ramadan, yayi daidai. Amma dai abin da ake so ka gane, yanzu wannan ya cire maka rigingimin koda wasu kalmomi da ake rikici a Hausa. Misali dan gata, dan gata ma'anar dan gata wanda ake ji da shi na musamman. To kuma kalmar gata a daidai lokacin da take nufin musamman, musamman kuma tana nufin gwaggwaburi, chimpanzee. To sai wasu da Hausa bata wadace su ba daga cikin matasa masu kishin addini, musamman a Kaduna, wanda Kaduna ba gari ne wanda za a haife ka ka tashi cikin shi kana Hausa, ka dauki Hausar da kake ta zama maka wata madada za ka iya inkarin duk wata Hausa da ka ji an ya kasar Hausa ba. Gari ne na kazo nazo. A karkashin haka sun tsaya suna cewa kada a ce annabi dan gatan Allah. Wan aka ce annabi dan gatan Allah, to an aibar da annabi, an ce annabi dan burin Allah kenan. Subhanallahi, subhanallahi. Wannan rashin Hausa ce, wannan baubauci ne, ya wuce gwaranci, baubauci ne wannan. Ma'ana yanzu kenan kalma a harshen Hausa sai dai ta dauki ma'ana daya, babu wannan. Wannan kalma gata tana daga cikin kalmomin da ake kiransu kalmomi masu harshen damo, wato kalmar da ta zama tana iya daukan ma'ana biyu zuwa sama da biyu. Sune da Turanci suke kira homophones, sune a nahawun a cikin balaga ta Larabci ake kira aljinas. Ma'ana kalma ce guda daya a daidai lokacin da ta dauki ma'ana kaza, kuma a lokacin za ta iya daukan wata ma'ana. Dan haka naka ce na gagata, na gagata, wannan jumlata tana iya daukan ma'ana biyu. Na gagata wato an nuna min soyayya, an nuna min ni na musamman ne. Kuma na gagata ma'ana na ga gwaggwaburi, yana iya daukan ma'ana haka. Ko kun fahimta jama'a? A karkashin wannan gada, yanzu dubi wannan gada, 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 to wannan sautin su ma da bambanci. Ajiye wannan kawo, kawo, menene kawo? Kawo anguwa ce a Kaduna, to kuma kawo sunan wani itace ne. Na dakko kawo, sai a ce kawon ta Kaduna ka dakko? A'a, ice kake nufi. Ko kun fahimta jama'a? To in kun gane wannan, mu dawo kan asalin waɗannan irin kalmomin. Su ne a yau sai matasan nan sun tashi, ko mutum ya ɗauki zafi ya ta kafirta mutane mai akan ka cewa annabi dan gatan Allah, annabi sallallahu alaihi wa sallam dan gatan Allah. Me kake nufi annabi na musamman ne a wurin Allah? Allah yana son shi, Allah yana ji da shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wannan kalmar ko kadan ba kuskure bace a faɗe ta da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka mu ji wannan jama'a. To ina son ina alakanta mana wannan ne da wannan ne, salatul atama da kuma saumu ramadana, wanda za mu zo mu samu shi Ibn Abi Zaid a nan cikin risala zai yi magana akan wannan kalma ma a can gaba insha Allah. Hakan ka duba Sahih al-Bukhari. Dan haka ita salatul atma ita ce kuma ake kiranta salatul isha. To amma kiranta da salatul isha shi ne ya fi dacewa fiye da kiranta da salatul atama, saboda waɗancan nasihohi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ayi. Ina fatan jama'a an gane wannan. To sai malam ya ce, na'am, yaushe ne lokacinta? Malam ya ce ghaibubatu shafaq, lokacin da shafaqi ya bata. To menene shafaq? Malam ya ce wa shafaqu, abin da ake nufi da ash-shafaq, al-humratul baqiya, wannan ja wanda yake ragewa fil maghrib, a yamma, min baqaya shu'a'i shamsi, na daga raguwar hasken rana. Raguwar hasken rana ne da burbushin hasken rana, jama'a. Wannan na so ku natsu da kyau ku gane yadda al'amarin yake. Kamar yadda al-fijr da kake gani da safe, alfijir da kake gani da safe, to haske hasken rana ne wadda za ta fito in gari ya waye. Ko kun fahimta? Shi ne yake gegarowa daga nan sai aka samu alfijir, ma'ana matakin farko ke nan na ɗana. To matakin ƙarshe na faɗuwar rana kuma da yamma shi ne wannan shafaqi. To idan wannan shafaqi ya ɓata, dalili ne akan cewa rana ta gama faduwa ƙarƙaf, to lokacin sallar isha ya shiga. Ko kun fahimta? Amma ina so ku fahimci cewar dalili ne na bullowar rana da safe baya nufin alfijir wai ranar ce ta bullo, amma burbushin da ke alamta fitar rana ne, kamar yadda wancan kuma burbushin abin da ya rage ne na hasken rana wadda ta faɗi, shi ne shafaqi a yamma. To idan wannan shafaqi ya ainihin wato ɓace, to lokacin sallar isha ya yi. Malam ya ce fa idza lam yabqa fil maghrib sufra, idan ya zama a yammaci babu fatsa-fatse, sufra yalo, in dai babu wani kala yalo, wala humra, babu kuma ja, faqad wajaba al waqtu, to lokaci ya wajaba, wato lokaci ya shiga. Wala yunzaru ila al-bawadi, ba kuma ba a saurari zuwa ga wani haske ko wani fari da ke bullowa fil maghribi ba. A da zaran wannan yalo ko ja ya fadi, to shikenan dalili ne akan cewa lokacin isha ya shiga, ba a jira kuma sai wani haske ko fari ya fito ba. Fa zalika laha waqtun, to wannan shine lokacinta, ma'ana shine lokacinta na farko, ila sulusin laili, har zuwa ɗaya bisa uku na dare. To ɗaya bisa uku na dare mu a nan Najeriya yakan kasance kamar ƙarfe goma zuwa ƙarfe goma da rabi, ma'ana ina so mayar mana da lissafin a agogwance don mu fahimce shi, ba wai don ƙeƙe da ƙeƙe zama haka ba. Idan a ce rana ta faɗi ƙarfe shida na yamma, ƙarfe bakwai kuma shafaqi ya ɓata, to daga ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe goma, wannan shi ne lokacin da duk sanda ka afkar da sallar isha, to ka afkar da sallar isha a kan lokaci ya yi daidai. A ƙarƙashin wannan za ka ga cewa nan an yi maka bayani ne akan mukhtarinta. Tutun da an yi maka bayani akan mukhtarinta ne, ko an fahimta? Idan kuka yi sallar ƙarfe bakwai kun yi a farkon mukhtari, waɗanda suka yi ƙarfe tara sun yi a tsakiya, waɗanda suka yi ƙarfe goma sun yi a ƙarshen mukhtari, to ga sallar isha ko shi ne ya fi, saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jinkiri bai fito ba, da ya fito har sayyidina Umar yana shela kafin ya fito yana cewa naman nisa wal wuldan, yara da mata sun yi bacci, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai ya ce ba dan kai ya kuntatawa al'umma da jinkiri da jira ba, ba dan mata da yara ba. Da wannan shine lokacin da za a rinka yin sallar isha din. Wannan sai ya nuna in har babu kunci, dan haka laula an ashqa ala ummati, ba dan kar in tsanantawa al'ummata ba, da an rinka yin sallar isha a ƙarshen mukhtarin ta misali, sai ka ce laula ya zama mai anan harfin tina'in li wujudi, abin da ya hana a yi haka li wujudin mashaƙa. To me nake so in ce, idan babu mashaƙar fa to shikenan sai a yi. A ƙarƙashin haka, idan dukkanmu matasa ne, lafiyarmu garbu ke fitowa sallar, muka haɗu akan cewa ƙarfe 10 za mu rinƙa yin sallar isha a masallacin, babu wani wanda za a takura, ba wanda za a cutar, kowa yana jin haka ne, shikenan sai a yi haka. Kamar sallar tarawihi, sai muka haɗu akan cewa ƙarfe 3 na dare za mu rinƙa fitowa muna yin ta. Saboda me? Saboda ba wani tsoho, ba wani yaro, ba wata mace, ba wanda zai takura, imu imu ne. Ƙarfe 3 na dare sai mu fito mu yi ta, zuwa ƙarfe 4 da rabi mun sallame, kowa ya je sahur kuma a yi sallar asuba. Ko kun fahimta? Ma'anar mashaƙa ɗin nan ita Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kaucewa a matsayinka na wanda kake shugabancin jama'a. To idan kun gane nan, me aibi idan mun yi karatu tsakanin magariba da isha an tashi ƙarfe 9 an yi sallah? Babu wani aibi. Babu wani aibi. To amma masallacin ya kasance akwai tsofaffi, akwai mata, akwai kaza, su ne za su rinka ganin cewa an kai dare. To ba waɗannan muke magana ba, suna da ƴancin su yi magana don su sun takura. Amma abin da ni nake magana, ustazan karatun, ɗaliban ilimin, su da kan sai suna ganin cewa ba a yi fa sallar isha da wuri ba. A'a, matuƙar aka yi sallar isha tsakanin waɗannan lokuta, to an yi ta da wuri. In ka cire waɗancan da ake maganar masharta, yanzu ne abin da nake so a gane, daga wannan lokaci da shafaƙi ya bata har zuwa 1/3 na dare, har zuwa 1/3 na dare, to in aka yi sallah ba a ainihin saba ma abin da ya daidai da addini ba, to ya ake lissafi a gane 1/3 na dare? Rana ta faɗi ƙarfe nawa, misali ƙarfe 6, ƙarfe nawa ne rana take fitowa? Bari mu yi haka, ga gabas ga yamma, ƙarfe 6 misali rana ta faɗi, ƙarfe 5 alfijir ya fito. Yanzu sai ka fara cewa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na rana kenan. Kun fahimta? Ne mana dalla-dalla ne. Sai kuma ka sake cewa 1, 2, 3, 4, 5, 6. To ka ga lissafa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10:12 ka kasa su kashi 3. Ka ga nan? Hurhudu, afwan. Ko? Hurhudu. Haka ko? Ɗaya, biyu, uku, huɗu. Ko? Ka gani? To ku duba. Ɗaya, biyu, ko? Haka. Kaga a ƙarƙashin wannan lissafin ƙarfe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, daga 10 na safe, 10, 11, 12 zuwa ƙarfe 1, to sai kuma ne, sai kuma aha. To abinda nake so yanzu sai ka sake juyowa, kuma nan mun yi na rana ne, to muna son a yi na dare, daga ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 5. Kaganan sai ka ce 7 na magariba, 8, 9, 10, 11, 12 tsakar dare, ko? Sai ka ce 1,
biyu uku hudu sai biyar din.
To yanzu kaga ba za ka lissafa da karfe 6 ba da rana ta fadi, sai ka ce 1 2 3 4. Kun fahimta? 1 2 3 4 1 2 ko? To shi ne sai wannan lokacin sai ya yi. To sai ka dawo ka dubi. Haka ne? Daidai ne, ƙarfe 7 ne magariba, 8, 9, 10, 1 bisa 3 na dare, sai ka ce 1, 2, 3, kaga ƙarfe 1, ƙarfe 1 na dare, kuma daga 11, 12, haka ne? Ƙarfe 1, ƙarfe 2 na dare ne, sannan sai ka sake cewa ƙarfe 3. Ƙarfe 4 shikenan, mana 1 bisa 3 na farkon dare shine wannan lokacin. To yanzu tsakanin wannan lokacin idan rana idan shafaqi ya bata ƙarfe 7, kaddara kace ma ƙarfe 7 da rabi, kaga daidai ƙarfe 9 da rabi zuwa ƙarfe 10 shine 1 bisa 3 na dare, wato an tsaye 1 bisa 3 na farkon dare. To wannan kuma lissafi don mu haɗu wani abu zai baka damar ka tsara fahimtar yaushe ne 1 bisa 3 na ƙarshen dare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah yana saukowa daga sama ta 7 zuwa sama ta 1 yana cewa wa zai bauta min, wa zai roƙe ni. Kaga daga ƙarfe 2, daga ƙarfe 2 dare sai ka tashi ka fara addu'a. Kanu qalilan minal layli ma yahja'una, baccin ma kaɗan suke yi, bai ce ba sa yi ba, suna yi amma kaɗan suke da daddare. Wa bil ashar, to ashar din yastaghfiruna, ka tashi kana ta istighfari. Sai sa wanda yake da hikima sai kwance shi farkon dare in kana da muradin irin wannan, can ƙarshen dare sai daka tashi cikin nishadi. Ko kun fahimta? To amma me wannan aya take nuna? A farkon daren ma ba bacci suke, tun daga farkon daren har 1 bisa 3 bake ne. Inda ya ce ma kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Na'am. Wala kuma
inda kai na wancan na yamma zuwa
asu
ka ce zan da shi da ni zuwa
ke. Eh.
Zaman ta musha.
Eh. Ka
kasa gida uku.
Na'am. Na'am.
Kuma wannan shida. Ka ce za ku fitar shida da kuma
eh.
Idan aka kira za a samu guda 10 ne.
Na'am.
Wanda shida da biyar. To aka kasar gida uku sai dai a samu uku kamar da rabi, rabi rabi haka.
Eh. Shi yasa ka ji can nake cewa biwa ya zama ƙarfe 7 da rabi ko can ƙarfe 9 da rabi ko?
Eh ko. Can zai zama sai dai zama uku da rabi kenan ba ta ce biyar.
Eh. Ai dai kiyasi ne, dama na ce mana wannan rough estimation ne. Wato kawai ina son ne ni in kai ga wani abu guda daya, shine a gane sallar isha din nan da ake magana da aka ce fa zalika laha waqtun, wannan shine lokacin ta ko ila sulusil layli har zuwa 1 bisa 3 na farkon dare. To me ake nufi lokacin ta? Mukhtarin lokacin ta. Ina fata an gane mukhtarin lokacin ta. Dan haka a wannan lokacin din yadda ka afkar da ita to yayi daidai. To sai malam yake kawo wani bayani da cewa mimman yuridu ta'khiraha, ga wanda yake nufin ya jinkirta ta li shughulin, saboda wani shagali, ma'ana saboda wani abu da ya shagaltar da shi, aw udhrin, ko kuma saboda wani udhri. Sai dai waɗannan kalmomin guda biyu dole a da a dube su, domin kamar yadda muka ce ana iya jinkirta ta a zuwa wancan lokacin ko da ba wani shuguli, matukar dai babu kuntatawa ga wasu. Amma malai ya ce wal mubadaratu biha aula, yinta a gaggauta yinta shi ya fi dacewa, domin yin sallah kuma a farkon lokaci. A nan malai ya koma ga umumi, yin sallah a farkon lokaci shi ya fi, hatta ita insha ɗin musamman in za a kuntatawa waɗanda suke da uzuri. Ina fata an gane. Wala ba'asa an yu'akhiraha ahlul masjid, mana yace babu laifi na ahalul masajidi babu laifi waɗanda ke masallatayya su jinkirta ta qalilan dan jinkiri kadan me yasa lijtima'in nas saboda tattaruwan mutane saboda a bada damar mutane su taru koda lokacin yayi to sai a jinkirta ta misali anan saboda malam zamanin su babu agogo a yanzu in muka san cewa shafa'i na bata karfe 7 da kwata to sai mu kara minti 15 shine mun yi wannan abin da malam yake cewa sai a bari zuwa karfe 7 da rabi wa yukrahu an-nawm qablaha malam yace an hana bacci kafin ta an hana kai bacci kafin sallar isha abin da yasa aka karhanta haka aka ce makaruhi ne saboda tsoron karka zarce ko kun fahimta wal hadithu li ghairi shughulin ba'daha haka kuma an hana yin hira in ba tare da wani shagal ma'ana in ba wani abu ne da ya shagaltar da kai ba ma'ana kamar za a tattauna maganar gyaran masallaci za ku yi taron iyayen yara za ku yi taro akan za a fita da'awa za a yi taron wani daurin aure ko wani taron ciniki ko wani abu makamantan haka to yanzu wannan wani abu ne da ya shagaltar da ku a haka amma kadai ku yi sallar isha ku je ku taro a dandali kuna hira to wannan an hana shi a addinin musulunci domin yana tare da mafasid yana tare da barna iri-iri daga cikin barnar akwai zantuttukan da za ku yi tunda ba masu ma'ana ba ne to za ku jawo kanku hisabi ne mai tsanani na biyu a daidai wannan lokacin ku gama barnatar da lokacin ku tafi kuma ku kasa tashi domin yin sallar asuba a kan lokacinta zama mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan su ne dalilan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to wannan kuma shi ya kawo ƙarshen babin da ke bayani akan lokacin ainihin wato ko kuma lokutan sallah to bayan da malai ya kawo wannan sai ya ce na'am alaikum salam na'am to wannan ita ce matsalar da ya kamata ainihin a tattauna wadda malam bai magana a kai ba yake da
ita lokacin sallar isha su malaman sun kasu kashi biyu dangane da ita kashi na farko na malamai suka ce lokacin sallar isha
wato karshen muhtarinta
ƙarshen muhtarinta suka ce yana cike suwa ne da zuwan sallar asuba
ai ƙarshen larurinta ƙarshen larurinta wato gaba ɗayan lokacinta na fita kamar yadda magariba lokacinta na fita la'asar da azahar lokacinsu na fita idan rana ta faɗi to wannan kuma lokacin da alfijir ya fito to lokacin laruri na sallar isha ya fita wannan ita ce maganar da mafi yawancin malaman fiqh suke akai menene dalilin su shine kiyasi wato sai suka ce kowace sallah tana fita ne da zuwan ta gabatta ko kun fahimta larurinta na fita ne da zuwan ta gabatta
kashi na biyu na malamai suka ce a'a kamar yadda aka ce misali muhtarinta zai fara karfe 7 ya kare karfe 8 to larurin karfe 10 to larurinta kuma zuwa tsakar dare ne
to su wannan ba kiyasi ne suka yi ba hadisai ne suka zo guda biyu wannan hadisin ya ce lokacin sallar isha na tikewa 1/3 na dare wannan ya ce lokacin sallar isha na tikewa tsakiyar dare sai malaman suka ce to waɗannan hadisan ɗaya na maganar ƙarshen muhtari ne ɗaya na maganar ƙarshen daruri wannan maganar jama'a ita ce daidai saboda na ɗaya na su shi ne suka tabbatar da ita na biyu wannan kiyasin da suka yi kiyasi ne wanda yake akwai tufka da warwara cewar kowace sallah na ƙare muhtarinta na fita darurinta na fita da zuwan ɗayar ta gabanta me za su ce game da sallah azhar da la'asar kafin nan tukuna sallah azhar sallah azhar zuwan la'asar ne ke fitar da ita a'a idan la'asar ta shigo sai su ranka ya su tafi la'asar na tafiya akan muhtarinta ita kuma azhar ta shiga cikin darurinta sai su tafi tare har akai lokacin darurin la'asar sai kuma su haɗu gaba ɗayan su sun tafi a laruri. Kaga dai yanzu darurin azhar bai ƙare da shigar la'asar ba. Haka kuma sai aka ce me za ku ce game da sallar azhar? Yanzu kuna cewa azhar misali sallar asuba, afwan asuba, ita ma darurinta baya fita sai azhar ya shigo. Su da kan sai suka ce a'a, sai aka ce to dan haka wannan ka'idar taku ghairu munfaka huna, ba za ta ci ba anan, ba a bar ta ci ba ce. Ma'ana wannan siyasin da aka yi kuskure ne jama'a. Sallar isha muhtarinta ya fara daga faduwar ko bacewar shafa'i zuwa 1:3 na farkon dare, daga 1:3 na farkon dare zuwa tsakiyar dare to lokacinta ya fita. Idan har ka sami yinta daga sadda shafa'i ya bata zuwa 1:3 na farkon dare, ka yi ta a muhtari. Idan baka sami yinta a wannan lokaci ba, to kar ka sake dalilin ya zama sai dalili ne na larura. To shi ne sai kana da tazarar daga wannan lokacin zuwa tsakiyar dare. To in wannan lokacin ya wuce, to sai dai ka yi ta a matsayin ramuwa ce. Misali, larura ce ta same ka ta bacci. Da larura ta same ka ta bacci, baka farka ba sai karfe ɗaya. Karfe ɗaya ɗin nan da ka farka, shi kuma nan hadisin Anas ya zo ya fitar da kai daga rikici. Shi ne yinta da za ka yi a wannan lokacin, to matsayin ka yi ta ne a kan lokacinta na muhtari, saboda larurar bacci ce ko mantuwa. Ina fata an gane. Amma malaman da fatawarsu ka iya halatta rama sallar da mutum ya bari da gangan, to za su iya cewa in har ka kai wannan lokacin kana zaune kana hiraka baka yi ta ba, ka wuce wannan lokacin za ka iya rama ta a babin ramuwa. To shi kenan za su iya baka wannan fatawar, wadda wannan fatawar mu kuma ba mu amince da ita ba. Ita ce mutum ya ƙi yin sallah da gangan, da gangan ya ƙi yin sallar isha, muhtarinta ya zo, larurinta ya zo, larurinta ya fita. Ko kun fahimta jama'a? Shin zai rama ta ko ba zai rama ta ba? Mafi yawancin malamai suka ce zai rama ta, amma nan kasantuwar mafi yawanci suka faɗi ba shi ne ƙarfin dalili ba. Babu dalili akan rama ta. Abin da ya tabbata dalilin rama sallah shi ne bacci ko kuma mantuwa. Amma ganganci wannan ba shi da wani mazauni a ainihin addinin musulunci. Abinda Allah ya faɗi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Dan haka daga cikin ibada ta sallah shine rashin yinta akan lokacinta. To duk wanda bai yi sallah akan lokacinta ba, ba fa ta faɗi akan shi bane, a'a azaba zai sha. Fawailun lil musalli. Dan haka wannan fatawar ga masu ba da ita, to za su iya cewa zai iya yin sallar karfe 1 na dare ko karfe 2 na dare ko bayan sallar asuba, in ya so yana da zunubi sai ya tuba kaza kaza. Amma gaskiya saboda Allah, idan har mutum ya ƙi yin sallah akan lokacinta, lokacinta ya fita, to sai ya tuba jama'a. Kuma tuban da zai tuba na zarar bunu. Cikakken bayani na nan a cikin littafin Al-Muhalla na Al-Imamu Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zahiri, ya tsaya tattauna wannan matsala da dukkanin wadatar da hujjoji da sauransu. Sannan sai Majmu'ul Fatawa ta Ibn Taymiyyah, sannan kuma sai littafin Fiqhus Sunna. Allah madaukakin sarki ya taimaka. A cikin silsilar Sahiha ma mujalladi na biyu yayi bayani akan haka. Na'am. 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 Wannan ta yi sai dai kawai zunubin shi na jinkirin kaita baruri ɗin, ba kuma barura ba ce. Amma sallar azhar ɗin ya ƙirka har sai magariba ta zo. Ita ake magana cewa ta riga ta zama mishi bala'in shiga wuta. Shi ne ai. To amma matsalar ai har yanzu da sauran darurin, wato tun daga sauran lokacin, sai dai an shiga lokacin daruri ne. Da larura ce bai da komai, bai da laifi. Amma tun da ba na ruwa ba sai aiki ne na neman kuɗi, yana da zunubi amma sallar ta yi don lokacin da ya gama fita gaba ɗaya ba. Ko kun fahimta jama'a? Amma da a ce ya kai ta ƙarfe 7 ita sallar azhar din, to yanzu nan ba baruri ba ne, ba su da sauran lokaci, shi ne ake maganar in ma ya yi ba te ba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. In ba su tsaya ban kana da sauran kai a cikin mota sai kai, koda da nuni ne, kwarai da gaske. Babin fil azani wal iqama, babin da ke bayani game da kiran sallah da iqama. Waɗannan abubuwa ne guda biyu da sun fi ƙarfin ko sun kai wadatuwar da ba sai an ce mai kiran sallah ba, kowa ya tashi a garinsu ya ji ana yi. Da iqama, malam ya ce wal azanu, shi kiran sallah, wajibun fil masajidi, wajibi ne a cikin masallatai. Wal jama'at, da kuma wuraren da ba a tsaye da sallolin jam'i, ar-ratiba, waɗanda suke tabbatattu. Fa ammar rajulu fi khasati nafsihi, amma mutum ɗaya shi da kanshi, fa in azana fa hasan, in ya kira sallah ya yi daidai. Wala budda lahu min al-iqama, amma iqama ce dole sai ya yi. Mu dawo mu waiwaye adon tafiya mu dubi hukuncin farko. Kiran sallah a masallatai wajibi ne, wato dole ne masallatai ya duk da suke tsaye da sallolin jama'a to su rinƙa kiran sallah. Haka kuma malam ya ce wal jama'at, haka jama'ar da ake tsayarwa ba a masallatai ba, akwai wuraren da ba masallatai ba ne, ba masallatai ba ne, amma ana tsaye da sallar jami'i. Irin waɗannan wuraren to wajibi ne su ma su tsayar da kiran sallah. To ina kuma jama'a wadda ta zama marra ce, ko musafira, ko sayyara, ma'ana jama'a ce waɗanda suke tafe a mota ne, suke tafe a ƙafa ne, suke tafe, don ma'anar sayyara da larabci kawai matafiya, wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Don haka a sayyara a nan ba za ka ce mota ba, don zamanin ba mota, ina fata an gane. To matafiya ne suke tafe a mota ne a ƙasa ne, sallah ta kama su. Shin kiran sallah ga haƙƙinsu wajibi ne irin wannan wajibcin? A'a, sai dai fadila ce, abu ne mai kyau. Kamar yadda kiran sallah ga mutum ɗaya da zai sallah abu ne da yake farilla? A'a, sai dai abu ne mai kyau. To menene kyan shi? Saboda hadisai sun zo cikin Muwatta ta Imam Malik da Sahihul Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwadaitar da duk wanda zai sallah, ko da shi kadai ne, ko da a daji ne, in ya kira sallah to duk wata dabba, aljani ko mutum, da suka ji kiran sallah nan za su yi mishi shaida da cewa shi musulmi ne ranar alkiyama. To shi ne malam yake cewa wal adhanu wajibun fil masajidi wal jama'ati ar-ratiba, kiran sallah wajibi ne a masallatai da kuma ainihin wato jama'u waɗanda suke tabbatattu. Fa ammar rajulu fi khasati nafsihi, amma mutumin da ya zama shi da kanshi, fa in azana fa hasanun, idan ya kira sallah to abu ne mai kyau. Wala budda lahu min al-iqama, sai dai babu makara dole ya yi iqama. Wa ammar mar'a, ita kuwa mace, fa in aqamat fa hasanun, idan ta yi iqama ya yi kyau. Wa illa fala haraj, idan kuma ba ta yi iqama ba babu komai. Wannan a malikiyance kenan. Amma in muka dubi abin da yadda muke bi muna haƙƙaƙe matsalolin nan, wannan maganar ba daidai ba ce, kuma ba ta da asali a musulunci. Da namiji da mace hukuncin iqama a wurinsu duk ɗaya ne, yinta da kuma kaifiyar yinta, ma'ana yadda namiji zai yi iqama haka mace za ta yi iqama. A bayyana namiji zai yi, a bayyana mace za ta yi, babu bambanci. Irin yadda zai yi iqamar da irin wannan usulin za ta yi iqamar. An samu cikin littafin al-musannaf na al-imamu Abubakar ibn Abi Shayba da sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi da littafin al-muhalla ta ibn hazm dukkansu waɗannan malaman sun ruwaito da isnadudi ingantattu daga as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda da ummu salama Allah ya kara musu yarda cewar suna yin ainihin wato iqama na ka yin iqama din daidai ne sunna ne kamar yadda namiji yake ga mace ita ma daidai ne ولا يؤذن لصلاه قبل وقتها ما لا يتي باء كرا وصلى لوكتي واتو باء يو صلى كرا كافن لوكتينتا الا الصبح فدي صلى الصبح فلا باس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل باب لي في اي متى كرا ga 1 bisa 6 na karshen dare kun ga 1 bisa 3 din nan da muka ce na karshen dare ko idan ya kama ƙarfe 2 da rabi ne to raba shi 2 in ka raba shi 2 nawa zai baka ko kun fahimta ma'ana ƙarfe kamar 4 da rabi sai a zo sai a kira sallar asuba shi wannan kiran shi ne ake hadawa da as-salatu khairun minan nawmi hadisai sun zo akan haka cikin littafin sunan abi dauda da kuma cikin littafin sunan an-nasa'i in ka karanta sunan salat zaka ga cikakken sharhi akan waɗannan hadisai as-salatu khairun minan nawmi a cikin kiran sallah na farko ake yi haka littafin atiyatul mu'ti wani littafi ne na waƙe na fiqhu da wani malami ya rubuta shi kusan shekaru 100 da ta gabata a Kano atiyatul mu'ti yake as-salatu khairun minan nawmi fi ula min al-fajr yace as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallar farko ake yi to wannan abu da ya wado a duniya a yau wanda za a ga hatta haramaini Makka da Madina suna as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallah na jifa asalin daular Turkawa da ta kafu wanda aka fi sani da Ottoman Empire wannan daula ce da ta rinka yawo tana raba malamai da limamai tana ana wa'azi da ladanai da sauransu ta gini ne akan mazhabin Ahnaf dan haka sai suka yi ta karantar da wannan mazhabi ko ina a duniya suka waye gari lokacin da su suke rike da haramaini sharifaini wannan mazhabin suke dabbakawa to dan haka akwai abubuwa da dama na furbushin mazhabin su har yanzu a haramaini waɗanda har yanzu gaskiya ba a gyara akai ba daga ciki akwai mas'ala as-salatu khairun minan nawm to akwai wani kuskure da babban malami al-allama Abdul Aziz bin Baz yayi a cikin littafin shi mai suna fatawa muhimma ta ta'allaqu bis-salah da yake cewa as-salatu khairun minan nawm za a yi shi ne a kiran sallah na biyu sai yace saboda kiran sallah na farko din nan yace ana magana ne kiran sallah na farko in an zo lissafin wannan kiran sallar da ake farda za a yi sallar asuba nan hada shida iqama wadda za a yi dan haka anan sai aka hada su sai aka kira su kiran sallah na daya da na biyu dan haka ku kiyaye ku fahimci tawilin da bin ba zake yi yanzu ya cire wancan kiran sallah gaba ɗaya na kafin lokaci ya dauko wannan kiran sallah na asuba sai ya aje shi shine na daya sannan iqama kuma ita ce a matsayin kiran sallah na biyu sai kawo hadisi yayi istishhadi da shi saboda annabi ya ce baina kulli adhanaini salatun to sai yace kaga anan an kira kiran sallah da iqama adhanaini a ƙarƙashin haka sai yace cewar za'a kira sallah a kiran sallar farko abinda ake nufi kiran sallar da daga shi sai tayar da iqama to wannan ta'awilin shine haƙiƙanin ta'awilin mazhabin Ahnaf din ma ba daidai bane al-Imam Ibn Rislan wanda ya sharhi sunan Abi Dauda ya kuskurantar da wannan magana wadanda wadannan maganganu sune al-Allamatu Sanani ita tara sai kawo su a cikin sharhin Sunan Salah dan haka jama'a as-salatu khairun minan nawmi ana yin ta ne a kiran sallah na farko menene na farko shine wanda ake yi tun lokacin da burbushin dare tun alfajiri bai fito ba sannan sai malai yace fala ba'sa an yu'adhana laha fi sulusil akhir min al-layl babu ne fi a kira mata sallah din a ainihin wato 1 bisa ainihin wato 6 na karshen dare ina fata an gane to waɗannan su ne bayanai waɗanda ya kamata jama'a a tsaya a fahimce su ba don komai ba, saboda dole ne yanzu duniya ta canza daga uslubin da aka sani. Babu sauran a zauna ana karanta mutane littafan fiqh ana gina su akan zalla abin da aka rubuta, dole sai an koma an yi tahqiqi akan mas'aloli. Badan kuma ba saboda ilimin ya fadada, sannan Allah ya sani su kansu waɗannan malaman sun rubuta ne da nufin gyara ba da nufin barna ba. To ashe duk sanda gyara ya bayyana gare ka, kai ne karatu ko ne karantarwa ko ne aikatarwa ko ne ba da fatawa, to abin da yake wajibi shi ne ka tabbatar da wannan gyara. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To bayan nan sai kuma malam ya kawo ainihin uslubi na kiran sallah din, ya ce wal adhanu, yadda ake kiran sallah shine Allahu akbar Allahu akbar. Ku kiyaye Allahu akbar Allahu akbar. To amma kasantuwar alifin din nan na sunan Allah, alu ne wanda yake hamzatul wasl ce, wato alu ne da tabi ko alu da suka, to aka zo ba za a yi mishi hukuncin alu da tashi ba, ma'ana ba alhamza ba ce. Allahu akbar saboda farko ne, Allahu idan alu ya zo da suka ko alu ya zo da tabi a farko, to sai ainihin a tashe shi. Amma da zaran wani abu ya biyo bayan shi wanda ya zama yana da tashi, wato waɗannan kalmomi ne na imla'in Hausa. Hausawa sai ya zama suna da kalmomi na tajwidi, duk yadda ka ga Larabawa suna da idgami da iqlabi da menene da ikhfa'i, duk suna da shi. Sai wannan daurin boye ne, me daurin boye? Ikhfa'i. Suna da faduwar wasali, me faduwar wasali? Suna nufin wasali biyu, dammataini, fathataini, kasrataini. Ina fata an gane. To malam sai yake cewa wal adhanu, ko shi kuwa kiran sallah yadda yake shine Allahu akbar Allahu akbar. Allahu zaka karanta shi da tafkhimi, ma'ana zaka kumbura bakinka, zaka tara bakinka. Allahu akbar Allahu akbar, kamar yadda so da dama nakan yi bayani idan munasaba irin wannan tazo, akwai bambanci tsakanin alif da kuma alhamza. Wannan alif ne a wurin sunan Allahu din nan, dan haka in ka zo sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Sannan idghamin nun as-sakina a cikin lamun, kaka ce ashhadu an la ilaha, an la ilaha. Waɗannan abubuwa ne da hatta Bahaushe jama'a, hatta Bahaushe a Hausa yana yin su. Idan aka taho munasabat irin waɗannan, dubi ɗan nan nunin ce ɗaurariya, bari mu yi Hausa haka, Hausar ajamanci. Ɗan to da ka sa ladi sai ka ji a Hausar ba ka furta wannan, sai ka ce ɗan ladi, ba ka cewa ɗan ladi, sai ɗan ladi. To haka wannan ma ashhadu an la ilaha, to kar a ji sautin nunin din, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, anna muhammadar rasulullah. Hakanan shigar da sautin nunun a cikin ra, muhammadar rasulullah. To sai ce summa turji'u bi arfa'a min sautika awwala marratin. Idan ka zo kiran sallar, malam ya jeranto maka waɗannan kabbar bari da kuma kalmomin shahada, yace to sai kuma ka koma da ainihin wato muryarka bi arfa min sautika awwal marratin fatukarriru at-tashahhuda fataqulu ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح تمثل قيام دوبي وتكيفياتي نمالا يكيفن يكاومنا farko da yake shi kiran sallah yadda yake shine Allahu Akbar Allahu Akbar sai kawo waɗannan kalmomin shahada to amma sai yace summa turji'u sai kuma kai tarji'i bi arfa'a min sautika awwal marratin da murya wadda ta fi dagawa fiye da muryarka ta farko din nan yanzu kenan ya nuna lokacin da kazo zaka fara ainihin wato wannan kiran sallar kenan zaka sauke muryarka kenan ku dubi magana da yake zaka sauke muryarka kenan ko kuwa baka yi zaka sauke tashin farko kenan yanzu kazo kenan zaka ce Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illa Allah har ka karshe kalmomin shahadan nan sannan sai ka koma ka daga muryarka
to za ka daga ne ana biyu fiye da na farko ba bai na farko ka sauke muryarka
wa yadda da wannan fasarar tashi to ta yadda kenan na'am sai wa kuma
shi kabbara za a yi ta dama da sauki ne shi ba ta yi da duk za a yi shahada na biyu ne sai a yi ta hanyar da duka
amma ita maganar shi tana hukunta rarrabewa tsakanin kabbarwarin da tashahhudin ba ta bambancewa maganar shi abin da take hukunta za ka fara kiran sallar tun farko da wata murya wadda in ka zo tarji'i za ka ainihin wato ɗaukaka murya fiye da ainihin ta farko amma za ka maimaita tashahhud din ko kun fahimta haka maganar shi take hukunta sai dai gaskiya ban san wata kaifiya ta kiran sallah da ta tabbata haka ba wadda ta tabbata ita ce Allahu Akbar Allahu Akbar muryarka tana dage ashhadu an la ilaha illa Allah sai ka sauke muryarka afwan sai kai ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تسنى سيك داو سيك أشهد أن لا إله إلا الله ده إن وجه من يتفرقو ده كفارة كبر برن ده إتا أما إتا ونا ما قنا تاشي أبن تكي لازم تاوى مثالي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يانزو كاجو ونن يانزو سيكا تغمر يكا فيدا ونن تفرقوا أما كم وجن تشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله تنفذ أسلين حديثين دي يزود نوء كران سلام ترجيعي نوء دي يزود سوء داسك مرحكا نفرقو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كاكا كاتهودا مريا قداكو to wannan muryar gudar da ka taho da ita ku natsu da kyau don ku iya bambanta domin kiran sallah da ya inganta nau'i uku ne guda biyu suna da tarji'i daya ba shi da tarji'i dayan da ba shi da tarji'i yanzu mu dauki wannan sai ka karasa shi a yadda ka taho shine kiran sallar da galibi mutane suka fi sani to sai dai shi kuma yana da kabbarbari guda nawa ne
gira hudu ne yake shine kiran sallar da galibi aka fi haka sai a sake maimaita wannan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سيكا تقوى حقا شي شكوى وانا هنا دا كبر بريب دا بيوني ددا وصو روايو يسيني إشار أنا إيا ينكبر بداه أسوما دونك وصنا تبتدى an samu ƙarin riwayar da ita ma ta tabbata a iyayen guda hudu amma yanzu mu tsaya ga mai guda biyu wadda ita muka fi sani Allahu akbar Allahu akbar sai ka sauke muryarka sai ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma ka dawo أشهد أن لا إله إلا الله ده ƙarfi sai ka wuce har zuwa ƙarshe yanzu wannan tarji'in ya faru ne wajen daga murya ai wajen sauke murya da kuma daga ta a wajen kalmomin shahada to shi ko tarji'i na abin nan nau'i na biyu Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كاجف الدمرية كتنا تجي تكافنك تجب دحية على الصلاة سيك داو سيك ساك مي ميتا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مريكة تنالكي درنكا معنى الترجيء كينا ساك دعوة أميمة تكلمو من شهادة إما أن يدى مريكة تكسى أدعوة أميمة تاسد أوككي مريكة وكما أن يسد أوككي مريكة أساك أميمة تاسد أوككي مريكة سنة أتجابا jama'a kun fahimta to amma abin da nake nuna muku anan don yana daga cikin haƙƙin littafi in kana karantar da shi a tsaya a fahimci me mai littafin ke cewa tukuna sannan in akwai wani ƙarin bayani ko wani gyara ko ta faɗakarwa da za a yi sai ai abin da malam yake cewa wal azanu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سيتي ثم ترجع سننسيك ميميتا بأرفع من صوتك أول مرة أم فهمت؟ بمير كما في توكك تيدا وچن تفرقو فتكرر التشهد فيك ميميت تشهد فتقول سيك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة سيمت عني سكيائي دقيت كم كرة قريدة أكي أكيران صلى أنا wannan hayya haka take hayya ba hayyi ba ba hayyi ba hayya ala sala hayya ala sala sannan kuskure na gaba ita ta ku kiyaye idan ta zo a ƙarshen kalma marbuta da farko tukuna ya kamata mu gane ta iri biyu
akwai ta guje ita ce maftuha, akwai ta kuri, ma'ana din wannan kuri din shine kewayawa. To duk inda wannan ta zo a ƙarshen kalma jama'a ba a fadatta, dan haka kun ga nan as-salatu khairun min an-nawmi. To amma an kazo cewa hayya ala hayya, sai ka ce hayya ala salah, sai ka maida ita ha, sai a ji ka yi ɗauri a kan ha, hayya ala salah, hayya ala salah, ka ce hayya ala salat, hayya ala salat. Kuskure ne wannan, domin sanda ka ce salat, to ka maida ta din ta zama maftuha, dan haka yanzu kana kira ne zuwa ga salloli ba salla ɗaya ba. Dan haka yana daga cikin kurakuran da zaka ga kowa da rubuta suna, sai don suna rubuta Fatima, Khadija, Khadija, duk wannan an maida ita ma'ana Fatima, Fatimomi, Khadija, Khadijoji, Aishat, Aishoshi, ba sal bane. Wato akwai abubuwa da dama da mutane suke, shi larabci ya sha bamban da sauran yare, da kai zangayi ka canza wasali saboda kana ganin style ne, sai ya dauki wata ma'ana. Yanzu kaman mutane da suke kiran yara Abdalla, ba za ka kira shi Abdalla ba sai in ya zama munada, ma'ana yanzu ba za ka ce wannan Abdalla ne ba, amma za ka iya cewa Abdalla, to yanzu kira ne ai ya Abdalla, amma ba za ka ce kawai sunan ɗana Abdalla, sunan ɗana Abdalla, ba zai zama Abdalla ba. Domin me? Domin khabari ne na mubtada, ismu ibni sai ka ce Abdullah, ismu ibni Abdullah, sunan ɗana Abdullahi, haza Abdullahi, wannan Abdullahi ne, ba za ka ce haza Abdalla ba. To su asali ku kiyaye, Larabawa haka suke. To amma galgaliya sai ta zo da canje-canjen wasu abu, kuma kowa ya san da inda aka ce galgaliya ma'ana broken ko pidgin, to ba fa a bisa ka'ida yake ba, style ne ake so a yi. Don haka dukkan Larabawa a al'adarsu ta galgaliya, duk kalmar da za su fara ku kiyaye, suna fara ta da fataha ne a galgaliyance. Don haka sai ya ce haza sheikha, haza sheikha Muhammad, haza sheikha Muhammad. Kaga yanzu wannan yaya za ka wajahantar da shi? Don haka ku kiyaye wannan kalmomi Fatima, Khadija, Aisha, ko irin wannan Abdullah, ha'a ka faɗe su a yadda suke, karka ɗauki style ne kai kana ɗalibin ilimi kuma a ga kwafsawarka. To mu kiyaye hayya ala salah, hayya ala falah. To nan sai an natsu da kyau, domin abin da yake faruwa a ƙasan nan a da, wallahi alam, wani malamin mu da dade ya taba mana wannan bayani, cewa ai dalilin da yasa ake kiran ladanai zakara a ƙasar Hausa, saboda wata al'ada ce suke in suka zo kan haɗin nan irin ta zakaru, zakara in yi tara sai ka ji ya koma da wata murya ƙasa, ya kama haɗi wani abu. To so labaran ƙasar nan su ma sai suna in aka zo hayya alal falah, haka ya kamata a tsaya akan ha, sai ce hayya ala, sai koma ciki hayyana, yadda ka ji zakaran yake, wallahi alam kuskure ne dai. Abinda yake daidai shi ne hayya alal falah, hayya alal falah. Sai ce fa in kunta fi nida'i subhi, idan ka kasance a kiran sallar asuba ne, zid ha huna, a daidai wannan wurin hayya alal farahi ta biyu sai ka kara da as-salatu khairun minan nawm, as-salatu khairun minan nawm. Mun yi wannan karin bayanin a can baya cewa ana yin as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar farko ne. La taqul zalika fi ghairi nida'i subhi, in ba a kiran sallar asuba ba karka faɗi wannan kalma. Allahu akbar, Allahu akbar, to sai ka karasa kiran sallarka da Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. To anan la ilaha illa Allah sai ce marratan wahidatan, ita so daya ake yi ta karshen kiran sallah. Wal iqamatu, ita ko iqama witrun ana yin jumlolin ta ɗe ne, a ce Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Kenan yanzu Allahu akbar, Allahu akbar an dauke su a matsayin jumla ɗaya ne. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamati salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. To wannan dalilai guda biyu ne suka sa malikiya suka dauki wannan kalmar qad qamati salah. Dalilai guda biyu ne. Dalilin farko shine hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sahihi yazo yake cewa ita iqama witri ce. To sai suka dauki iya ma'ana hadisin anan, amma akwai mustasna a cikin hadisi da yace al iqama witrun, sai ce illa al iqama, sai dai ita kalmar qad qamati salah ita ba witri bace. To su sai suka dauki farkon hadisin iqama witri ce, dan haka kawai sai suka ce to in aka zo wurin qad qamati salah sai ai kwaya daya. Dalilin su na biyu shine akwai hadisi da al-Imam Ad-Darqutni ya ruwaito daga Abu Mahdhura, wannan riwaya ta Darqutni riwaya ce da'ifiya sai a kiyaye. Riwayar Darqutni daga Abi Mahdhura riwaya ce da'ifa, ga sunan Darqutni din. Riwayar Darqutni akan ainihin wato hadisin iqama ai shafi na 244, shafi na 244 a cikin sunan Darqutni. شين حديثي نتري تقوز ده چسئن ده تقوز ايشي حدثنا ابو محمد دعلج ابن احمد ابن دعلج حدثنا محمد ابن ايوب فاقاشنا اشي ثمني حدثنا ابو بكر الشافعي حدثنا ابو يحيى جعفر ابن محمد ابن الحسن الرازي حدثنا يزيد ابن عبد العزيز حدثنا اسماعيل بن عياش كنت مطلع حديث اسماعيل بن عياش عن ابراهيم بن ابي محظورة عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا ابا محظورة فعلمه الاذان. النبي يكرى ابو محظورة يكوى مشكرا صلى وامره ان يؤذن في محاريب مكة يتي يرنك كرا صلى نعم صلى مكة yana cewa Allahu akbar, Allahu akbar marrataini, wa amarahu an yuqima wahidatan wahida, amma iqama ya umarce shi da yin ta dai washa. A cikin ta'liqi sai suka ce isnaduhu da'ifun, isnadin shi mai rauni ne. Auradahu al-Baihaqi, Baihaqi ma kashi a mujalladi na 1 shafi na 416 a cikin sunan al-Kubra. Qultu, malamin da ke ta'liqi akan wannan littafi mai suna Majdi ibn Mansur Sayyid Shura, yake cewa Ibrahim ibn Ayyash, Ibrahim dan Ayyash din nan al Himsi, mutumin Hims, saduqun, mutumin kirki ne, fi riwayatihi an ahli baladihi, idan yayi riwaya daga mutanen garin su, to riwaya shi ana cewa, ana ce mishi saduq, to ce zama hadisin shi ya zama hasan kenan. Amma kuma muhlitun, riwaya shi cudaddiya ce, fi ghairihim, idan yayo riwayan ne daga wasu wadanda ba yan garin ba, wa hadhihi minha, wannan tana daga cikin cudaddiyar riwayar. To yanzu dole wannan larura za ta kai mu kenan ga dan yin bayani kadan game da wannan matsala a musalahance. Abinda ake cewa Ibrahim ibn Ayyash wannan mutumin aka ce saduqun, ma'anar saduqun wanda martaba shi take akhas min athiqa, duk mutumin da aka ce mishi thiqa a ilimin hadisi to hadisin shi ya zama sahihi, to duk mutumin da aka ce saduqun kada aka yi shiru to hadisin shi ya zama hasanul mutlaq kai tsaye, to amma duk mutumin da aka ce saduqun aka hada da wata kalma sayyul hifz mukhlitun ko wata kalma kama saduqun yahimu, mutumin kirki ne amma yana yawan kuskure, to yanzu wannan kalmar da aka fadi to yana nuna tana da sharadi ba mutlaqa bace, to yanzu shi wannan sai aka ce saduqun fi ahli baladihi, idan yayo riwaya daga malaman garin su to riwayar shi riwaya ce kyakkyawa, amma kuma idan yayo riwaya daga wasu waɗanda ba malaman garin su ba fa, to wannan kuma riwaya ce da'ifiya. To wannan Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Mahzura al-Madini, mutumin Madina ne shi, kuma Ibrahim ibn Ayyash fa al-Himsi, ina ne Hims, ita ce Sham. Ina son mu warware matsalar ne a yi mata kyakkyawar fahimta. Wannan mutumin ƙasar Sham ne, an ƙididdige dukkan riwayoyin da ya yi daga malaman garin su, ita ce ƙasar Sham, to riwayoyi ne kyawawa. To amma da ya fara fita waje yana yin riwayoyi, a lokacin ya samu ikhtilafi. Me ke haifar da ikhtilafi shi ne samun nakasa a wata gaba daga cikin gabobin halittarka, wani in ya girma sai koma sai daina ji sosai, sai zaman ka fada mai magana baya ji, sai ya kalli bakin ka tsaf me kake fadi, sannan ya maimaita, in ka ce mishi eh sannan ya gamsu da ita, to duk wanda ya koma ya zama haka babu sauran a sake karban hadisi a wurin shi wannan mutum, ku kiyaye. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka hadisan da ya karantar da su kafin wannan lokacin sai malamai sai su ja musu layi sai a ce to dawana sun yi karatu a wurin shi ne kafin wannan matsalar, to hadisan su za a karba, dawana ko sun yi karatu wurin shi ne bayan wannan matsalar, to tunda ba za a iya tantancewa ba a aje su a karkashin wannan, ku kiyaye. Ibrahim ibn Ayyash in yayi riwaya daga Shamiyin, mutanen Sham, riwaya ce hasan, idan yayi riwaya daga wasu mutane ba mutanen Sham ba, yanzu ko ƴan ina ne, to wannan riwaya ta zama da'ifiya. To wannan riwayar shi Ibrahim ka duba da kyau ka gani a cikin isnadin, za a yi shi Isma'il, afwan, shi Isma'il ibnu Abi ibnu Ayyash yayo ta ne an Ibrahim, daga Ibrahim ibn Abi Mahzura, Ibrahim dan Abi Mahzura, shi kuma wannan Ibrahim dan Abi Mahzura mutumin Madina ne ko kuma mutumin Makka, wato Hijazi ne shi, wancan Shami ne, wannan kuma Hijazi ne, dan haka wannan riwayar ta daidaitar da iqama jama'a, ma'ana iqama ta zama daidai, riwaya ce da'ifiya. Dan haka Ibnul Qayyim ya fadi karara yace bata tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama fadin kad qamatis sala kwaya daya ba. Wannan magana ta Ibn al-Qayyim tana nan a cikin littafin shi Tahzibus Sunan, ta'liqi ne ko sharhi da yawa Abu Dawud. Ka karanta waɗannan maganganun suna nan cikin fiqhin sunna mujalladi na farko daga Sayyid Sabiq. Dan haka kun ji dalilai guda biyu da yasa malikiya suke. Dalili na daya sun fassara dalilin ne ba da fassarar shi ba, domin tunda hadisin ya zo da sharadi ko da istisna'i. Ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da ay ifradi ko ay witrin ay iqama ɗaiɗaiɗaiɗai, sai ce illal iqamata, sai dai ita kalmar qad qamatu sala ayi ta biyu. Kaga yanzu wannan hadisin ya fassara kanshi, to ba daidai bane kuma ka koma ka dauki abin da asali shi aka hana din, dan haka wannan hadisin sahihi ne, sai dai sun takaita wajen fassara shi, nabi kuma da'ifi ne. To yanzu wanne ne ya tabbata? Shine sune hadisan da al-Imam Muslim da Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito. Waɗannan hadisan an ruwaito su ko dai ta hanyar Abdullahi Ibn Zaid al-Ansari, wanda ya mafarkin kiran sallah, yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da shi. Waɗannan riwayoyin shi nan cikin Sahih Muslim. Haka kuma ta hanyar Abu Mahzura, hanyoyin da suka inganta banda wannan wadda ta zo cikin littafin Daraqutni. To yanzu iqama nau'i biyu ce kenan, ita kuma sai ku saurara. Iqama nau'i biyu din ita ce Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala ssalati, hayya 'ala al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Sai ku kiyaye Allahu akbar, Allahu akbar guda biyu, ashhadu an la ilaha illa Allah daya, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah daya, hayya 'ala ssalah daya, hayya 'ala al-falah daya, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, nan kuma guda biyu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Wannan ita ce riwayar Abdullahi dan Zaid al-Mazini al-Ansari. Riwayar Abu Mahzura wadda ta zo cikin Abu Dawud da Nasa'i, sahihiyar riwaya ta iqama ita kuma ta yi kama ko kuma ka ce irinsa ɗaya ɗari bisa ɗari da kiran sallar dan na farko da muka fara gabatarwa. Sai dai bambanci kadai ita za a yi wajen iqama din nan za a kawo ta. Yaya take ita? Ita ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaga kiran sallah kaji kabbara guda hudu. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala ssalah, hayya 'ala ssalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. To yanzu kun ga wannan iqama ce, amma adadin su daya da kiran sallan nan na farko nawa? Na Abdullahi ibn Zaid. Dan haka waɗanda suka ruwaito kiran sallah mashhuransu sune Abdullahi dan Zaid da kuma Abu Mahzura. Kiran sallar Abu Mahzura shi ya zo nau'i biyu ne, da mai tarji'i da mara tarji'i, ko kuma afwan mai tarji'in nau'i biyu ne mun gabatar da su. Sannan mara tarji'i shi ne na Abdullahi dan Zaid. To sai iqamar Abu Mahzura ita kwaya ɗaya ce, sai ta daidai da adadi da lafazin kiran sallar Abdullahi dan Zaid, sai dai ƙarin kalmomin qadiqamati sala. To sai iqama ta biyu ta Abu Mahzura wanda ita ce muka gama bayyana takhrijin ta cewa bata inganta ba, riwayar Isma'ilu dan Ayyash daga Ibrahim dan Abi Mahzura daga Abi Mahzura din. Menene illar wannan riwaya? A sanadance akwai mutumin da yake da'ifi ne in yayi ruwaya daga Hijaziyin ko daga wata ƙasa ba Shamiyin ba, sannan kuma matininta ya saba ma asalin sauran ainihin wato iqamomi musamman wancan hadisin da yake cewa innal iqama, to ya saba. To amma me ya faru mu anan ƙasar mu Najeriya iqaman nan duk kwaya ɗaya ake yi saboda mazhabin Malikiya ake bi, akan shi aka tarbiyyanci mutane. Kuma mutane a wancan lokaci musamman ko da malaman ba duka ne suke zage kwanduwarsu su yi bincike wajen mazhabin Malikiya ba. A ƙarƙashin haka za ka samu kusan duk wani dattijo da duk wani wanda ba ya koyi addini ne ta hanyar ilimi sai dai kawai ta hanyar taƙalidanci, wato an lakana mishi, za ka samu ya zuta da ya kama zai kwaya ɗaya ne ka ji ya ce kawai ka iqamati sala shikenan sai wuce. Ko kun fahimta jama'a? Amma dai iqama gaskiya a kowane hali kalmar qad iqamati salatu qad iqamati sala guda biyu ne. To sai bayani dangane da ita kalmar,
ita wannan kalmar ya kamata mu tsaya mu gaya ake karanta ta daidai ne, domin kurakurai na faruwa tun daga wanda sai ce qaddi sai da kidalun din nan da ƙarfi ce qad iqamati a qad kunga yadda take qad qamat as-salatu qad qamat as-salatu. Yanzu ina son mu dawo mu ga ya kamata a karanta ta, kunga nan qad qamat ne dauri ne. To kuma nan ga wani dauri ya zo na damu wanda ya fado kan sadin din nan, to ba zai yi ka hada dauri biyu ba, dan haka sai a warware wannan daurin sai kuma ya zama kasara sai zama qad qamati. To sai ka fado cikin sadin din sai ka ce qad qamati salatu. To garin wannan garin kuma sai wasu su koma sai ka ji ya danna rufa a sama yace qad qamati salatu. To anan idan zaka raba kalmomin to za a da ka'idar dazu, idan zaka tsaya akan salatu to sai ka ce qad qamati salah. Ko kun fahimta? Yawwa. Sai dai bai cikin dabi'ar Larabawa raba jumloli guda biyu waɗanda suke da alaka da juna. A ƙarƙashin wannan, wannan jumla da wannan jumla suna da alaka da juna, don haka abin da ya fi dacewa in ka zo ka haɗe su kamar yadda wannan jumla Allahu Akbar suna da alaka da juna, don haka da Balarabe zai ji ka kana Allahu Akbar. To tabi'a ta ujum ajamanci ya shiga ciki, abinda ake so kawai a ji ka haɗe Allahu Akbar. Saboda jumloli ne waɗanda suke kowace daban-daban amma suna da alaka da juna, to haɗe su. Haka nan qad qamati salatu. Kaga ta farko sai ka faɗi ban maɗin da ke kai qad qamati salatu, ta biyun fa sai ka faɗe ta a matsayin waƙafi qad qamati salatu. Sai a kiyaye qad qamati salatu. Jama'a kun fahimta? To kamar yadda na faɗi fa, lallai yau shekara 20 da ta wuce a muciya sai da muka buɗe wani aji jama'a na karantar da kiran sallah da iqama a nazarance da a aikace da kuma a jarabce, aka karanta tukuna
aka zo aka koya mutane yadda ake yi, sannan aka rinka jaraba mutane a ƙarƙashin haka, sannan aka zaɓi su waye za su yi kiran sallah. Yawancin mutane ba su ji daɗin wannan ba, amma wannan shi ne abin da yake daidai. Za ka ga mutum ya zo daga Ghana ko daga Senegal, mai kira maka sallah sai kai mamaki. Tun waɗancan lokuta su suke da wannan nizami, ba kowa ne zai kira sallah ba sai wanda ya dace. Amma mu galibi nan ƙasashenmu wani sai ya yi ritaya daga aikin gwamnati tukuna, ya dawo ba abin da zai yi to shi kenan, kuma sai ya zama ladani. A'a, kuna ganin matasa masu daɗin murya irin su Bilal, Bilal ba shi ya mafarkin kiran sallah ba, Abdullahi shi ya mafarkin da shi da Umar, amma sai ya ce tashi ka koya Bilal, fa innahu anda minka sauta, ta fi ka daɗin murya. Saboda Bilal tun a jahiliya in tafiya ta yi tafiya a cikin sahara, wahala ta yi wa raƙuma yawa suna neman su sa kasala, sai a sa Bilal yana da daɗin murya sai ya rinƙa rera musu waƙa sai ga raƙuma sun zamura. To saboda haka mai daɗin murya ake so, ba wanda kawai yake da murya takar. Dan shi kiran sallah ku kiyaye sha'ira ce daga cikin sha'airul Islam, wato kamar yadda national anthem take ga dan Najeriya, ana so a samu mai daɗin murya da zai rera ta, haka kiran sallah ya kamata a kiyaye wannan. To gaskiya saboda Allah a makarantar nan zamu zo mu samar da wannan, mu samar da wani babi guda da za a zauna ai karatu ta taccen karatu akan kiran sallah da iqama da hukuncen su, ina hukuncin ma kana kiran sallah ana biyanka, duk a tattauna waɗannan matsalolin. A ina ake sa waƙa, a ina ne ake juwawa, a ina ne ba a kaza, duk in aka gama karantar da waɗannan abubuwan to sai kuma a zo sai a fara babbakawa, a zo ana koya wa mutane, sannan a sa ka tashi ka kira sallah, ka kaddara kamar lokacin sallar ne ka kira. A gaya dan wani da ya zo zai kira sallah sai tsoro ya kama shi, ya ga to yanzu fa duk garin nan ne ake saurare kuma, to akwai matsala kenan. Na fata an gane. Yawwa, na mana
shi wancan malam Isma'il ne ko
Ibrahim? Isma'il ne, a allomi ne kuskure na sa Ibrahim ibn Isma'il, Isma'il ibn Ayyash, shi Ibrahim ibn Abi Mahzura. Na'am. To shi ne sai malam yake cewa kun ji yadda iqama take, qad qamatis salatu, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Wannan shi ne ainihin wato ƙarshen darasinmu insha Allahu ta'ala. Muna fatan Allah ya haƙƙaƙe mana waccan umniya, wato waccan buri namu na samar da aji domin koyar da kiran sallah, tare da cewa in aka zo shi ajin ba, ba wai wayarwa wasu za a ce za a koya musu ba, duka makaranta ne za a koya wa kiran sallah da iqama don darasi. To amma a cikin haka ne sai a zaɓi kuma waɗanda za su yi takhassusi a kan haka don su san abin a bisa ilimi da basira. Ina fata an gane, domin tun daga ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware wasu yana karantar da su, to dalili ne ana aka karantar da su kiran sallah, aka nada su ladanai, ashe ya zama mana dalili akan aware. Ku duba Abu Mahzura, Abu Mahzura saurayi ne cikin samarin Makka, Annabi ya zo wuce sai suna yi mishi irin shegantaka haka, ko kun fahimta? Wallahi alam ban kiyaye wacce shekara ba ce, amma dai bayan ya yi hijira ne ya zo Makka a wata munasaba, ya zo wucewa shi ne su ne irin samari kamar area boys, sai a nemi shi irin shegantaka, sai suna kiran sallah wai yadda mutanen shi ke yi. A cikin haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya same su, samari ne, sai ce cikin kudazu wane ne na ji ya yi kiran sallah da murya kaza, sai suka nuna Abu Mahzura. Dukansu ga su ne ƴaƴan mushrikai ne a lokacin matasa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dafa goshin shi haka, sai shafa shi, sai ce Allahumma hadihi waj'alhu hadiyan mahdiya, Allah ka shiryar da shi, ka sa shi shiryayye abin koyi da shi ne. Shikenan yake sai ji zuciyar shi ta juye daga kiyayya zuwa soyayya, shi Abu Mahzura. Sai musulunta. To dai musulunta shine Annabi ya koya mishi kiran sallah, kuma ya bashi umarnin ya rinka aure, saboda garin wancan wasan da yake, amma sai Annabi ya ji muryar shi kuma tana da dadi a kiran sallah. Ko kun fahimta? Wannan dalili ne akan ashe akwai nau'ukan mutanen da su ake sa su kira sallah.
zamu saurara anan insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.